Jama'a assalamu alaikum, barka da sake saduwa a filin da rashin tayi, filin da ne Salu Garba ke shiryawa nake kuma gabatarwa. To har yanzu muna kan batun adashi, idan ba manta ba, baki namu sune Malam Ado Garba, jami'in cibiyar nazari da bada horo kan kasuwanci, da Malam Muhammad Al-Hassan kwararre kan harkokin kuɗi da sarrafa su. Ba tare da bata lokaci ba, ga wakilin murar Amurka da ke Kano, Malam Hamud Ibrahim Kwari, da ƙarshen firar.
Malam Ado Garba, yanzu kuna da wani mizani ne abin da ake wani takiri cewa daga yanzu zuwa lokaci kaza muna ganin cewa adadin mutanen da zamu bai wa horo, misali akan sabuwar sigar adashi dinnan da muka zo da ita, za su cikin kaza, sannan zuwa lokaci kaza su kuma za su iya zama su zama kaza da sauransu. Akwai wannan tsarin da kuke da shi a abin nan ɗinku a jadawalinku?
A tsarinmu da muka yi na shi wannan sabon hanya ta adashi, mun kasa Kano kamar yadda suke kudu, tsakiya da kuma arewa.
Mazaɓin lardunan 'yan majalisar dattawa.
Na 'yan majalisar dattawa. Mun tsara su haka, muke so mu fara da nan tsakiya. Wato Kano ta tsakiya. Mu fara yi domin mu gwada mu ga ko ya tsarin yake. Nan kuma kudu da arewa ta Kano yadda muka tsara shi ne, za mu shiga mu fara aikin wayar da kai ga jama'a na cewa a dawo adashin nan shi kai, adashin nan ga kuma sabon tsari da muka fito da shi za mu yi, saboda na gaya maka na ce maka su in dai kana so abu ya karɓa a Kano to dole sai kayi massive enlightenment, shi ne ake cewa faɗakarwa mai nauyin gaske mai yawa, kayita ta kafafen watsa yaɗa labarai kamar yanzu da muke dinnan, kayita a takardu, ka je ga al'umma din sun ganka, kun tattauna da su, idan suka samu wayewa ta kudu da arewa don kuma nan tsakiya muna program din, za su zo kuma su ga misalai a nan, to za ka za su karɓi insha Allah. Wannan shi ne tsarin da muka fito da shi na mutanen su yadda da abun ma da muke kokari.
Yau abin da nake nufi, misali bayan kun yi wannan, kuna ganin cewa zuwa wani lokaci a kwantaki da kun cewa zuwa daga nan zuwa shekara kaza, misali ko wata kaza, idan mutane suka karɓi wannan abu suka fara aiki da shi, za a iya samun masu ƙarfin jari da ƙananan sana'o'i zuwa kaza, misali irin wannan wato abin da kuke cewa projection.
A irin hasashen da muke yi, in Allah ya yarda, Kano tana da mutane ko kuma al'umma sama da miliyan 10. To in Allah ya yarda, kokarin da muke yi shi ne yanzu muna so mu daga nan zuwa 2022.
Daga
2020 mu kama akalla ba a kasara ba kwata na jama'ar su gane cewar wannan sabon adashin da duke kokarin yi sun gane shi kuma suna amfani da shi. Wannan shi ne jadawalinmu, kuma shi muke kokarin targetinmu kenan.
To idan kuka cimma wannan mizanin, misali menene hasashenku na yanayin tattalin arzikin mutane ɗaiɗai ko zai zama?
Alhamdulillah, da kai wannan tambayar, wato ita wannan cibiya tamu, mun kamar mun fara yin ta ne a iya garin Kano. Kokarin da muke yi, za mu haɓaka ta gabaki ɗaya, ta shiga gabaki ɗaya arewacin Najeriya. Wanda mun tsara a hasashenmu, akwai wata ƙungiya da muke wayo, akwai wata cibiya da muke so mu fito da ita again, wanda ake ce mata Northern Nigerian Economic Cooperation. Shi wannan Northern Nigerian Economic Cooperation, shi cibiya ce wadda za ta zo ta dinga janyo damammaki, da misalin kamar damammaki na jihohin arewa. Misali yanzu Kano suna da airport, Jigawa suna da airport, maimakon Kano su saukar da fasinja da kago, me yasa ba za a bawa Kano fasinja su kuma waɗancan su je da kago ba? Saboda Jigawa su samar da su ma su haɓaka wannan airport filin jiragen saman da yake, kuma za a samu idan kagon ya sauka, mutane za su samu aiki, matasa za su samu employment. Misali Kano suna da ruwa, misali zan ka maka Kano suna da ruwa Katsina ba su da ruwa yau da madamai Katsina ba su da ruwa zamu janyo Katsina zamu zo mu ce Katsina look Kano suna da ruwa da filaye ku zo ku yi noma ku noma shinkafa dan haka dan in kun noma shinkafa in ta fito kuka samar da ita za ku kai Katsina ku sayar da ita mutane ku zo daga Katsina ku zo Kano misali Katsina suna da gwal zamu janyo mutane a Kano mu ce musu ku je Katsina akwai gwal a Katsina ku je ku haka in kuka haka za a samu yalwatar arziki kudi za su zama a hannun mutane da yawa to wannan shine mission din mu amma wannan ina ga maka ne plan ne ko tsari ne wanda yake na zango amma yanzu a tsarin da yake wanda ba ne zo dogon zango bane shine ne muka fito da waɗannan hanyoyin akwai programs da yawa ko kuma shirye-shirye da yawa yanzu kaga a wannan cibiya ta mu mun fito da shiri na bada diploma babbar takardar sakamako da Hausa ta gaba da sakanta primary school akan kasuwanci mun wannan tsari ne saboda muna so mun fuskanci yawancin mutanen mu da suke kasuwa ba sa son turanci ko kuma suna son turanci amma kuma suna jin tsoron shi sai muka fito da wata hanya ta Hausa
da su da turanci kowa na tsoron kowa
kowa na tsoron kowa dan haka sai muka fito da shi hanyar ta fito gabaki ɗaya duk lokacin da zaka yi da Hausa za a yi maka
bayani
muka kuma eh da lecture da komai da komai har sai kike din kamar wanda zai fito sakamakon ka da zai fito da Hausa zamu buga maka mu baka sai kuma muka fito da hanyoyi wato ta hanyar wannan kaman software na accounting ban san accounting software shi ma muka canja shi zama da Hausa yanda ya zama very simple zai zama mai sauki ne mutum zai iya amfani da shi a shagon sa ko kuma a gurin sana'ar sa shi ma muka canja shi zama da Hausa
kidigar
kudade muka fito da shi a computer wannan computer muka fito da shi domin mutane su samu su yi amfani da shi kuma su canja tsarin su wato akwai ayyuka da yawa da wannan cibiya ta mu take yi wanda in mutum ya zo muna nan mutum ya zo zai ji zuwa bai da yawa sosai a kai
malam Muhammad Alhassan magana nan ta da shi ya kace ganin cewa kamar akwai wata kafa ne da gwamnati za ta iya shigowa dan ta haɓaka a cimma burin da ake so na daga yin adashi na buƙatar yanzu ko ta in an jima ya zama cewa ta buƙata ce ta dogon zango wacce ma za ta bayu ga zama mai dogaro da kai akwai wata rawa da take ganin gwamnati za ta ko kuma kana ganin in ma gwamnati ta shigo kaman abin zai zama yana da nakasu
a'a ai ka san shi komai sallah daga niyya take gyaruwa daga nan kuma take bashi kuma gwamnati ita ce uwar kowa uwar komai ita ce mai komai da abin da kace babu gwamnati to ba lalle ya dure yadda ake so ba duk kuma abin da gwamnati ta shigo to ana hasashen zai samu gindin zama yadda ya kamata ya zama babban road nake ganin gwamnati za ta iya takawa shine na wanzar da dokoki da hukunce yadda ya kamata
to amma ai shi ka kawo magana dokoki ko dake shi ma malam a dogar ba ya kawo magana sun kawo dokoki da sauransu to amma ba ka ganin kaman tsarin adashi din nan tsari ne na radin kai dan haka baya bukatar tilastawa ko kuma a sanya mutum ya yi wani abu wanda doka ce lalle ta ce misali ko da baya muradin ya
idan ma abin nake nufi da doka ba a tilasta sa mutum sai ka shiga adashi ba a in har ka yadda da ra'ayin kanka ka shigo to ku da dokokin sa in kai ba daidai ba gwamnati inda take mai hukunci ce maka hukuncin da ya cancance ka misali ka yadda ka saka hannu misali akan sabon tsarin na adashi an ci rubuta kaddu an ci kuma kai ka yadda duk wata zaka zuba kaza sai kuma ka zo ka kikatawa misali wata ɗaya biyu uku sai kuma kai tafiyar ka ko kuma ai maka magana maka sai ai kai baka da shi ko wani abu maka wancan ta bayan kuma ba wasu waki Allah ya tsoro maka wanda ake ganin kai ka rasa din to kawo gwamnati da bukatar ta shigo ranta hukunta wanda ya irin wannan abun dan gobe kar wani ya kare domin shi idan aka bar shi tafi sasa kai akwai yuwuwar wani ma yake to tunda wani yayi ba maka kungun ni ma buri ne kaga an lalata al'amarin idan a ciki akwai mutum uku da suke da burin in suka dauki adashi ya ci wani kasuwanci kaga ka karya musu harkar kenan kuma kaga indin ma ne sha'awar shigowa kaga ba zai shigowa idan wannan kungiyar tana yi kuma in ya fara kungiya ɗaya sai ya faruwa a wata sai ya faruwa to gaba ɗaya sai a kashe abu rawar da gwamnati za ta taka
shine ta tabbatar da duk wanda yayi ba duk wanda ya saba dokan nan an masa hukunci daidai abin da
tsari da aka amince
da shi yau da tsari da aka amince da shi in mutum ya saka tsari nan da ganganci to gwamnati masa hukunci daidai da abin da
to kaga kenan wannan sai dai in ku masu da shi ne misali kuka kai wa misali ku a hukuma cewa ga mun ga tsarin da muka yadda da shi kuma ga abin da wani ya mana sannan tunda ba za ku hukunci da kanku ba dole dai sai ku ne za ku kai kenan
tabbas mu zamu kai tunda ma gwamnati ta bada a cikin dokokin ta ta cooperative laws ta bada dama a yi irin wannan abubuwan to kaga ta san da shi kenan ta san kuma zai taimaki jama'a to dan haka dole ta dan masa wani hukunci ga wanda yayi wani abu da ya saba wannan dokar da ta kafa
ina nufin kai sai wadannan abin ya shafa ai kuma sun kai rahoto misali cewa ga abin da wane yayi mana
abin da nake so in ce maka kenan idan ka shigo ka ce za ka yi dashin nan mun ga maka dokokin da suke cikin sa duk da ba dokoki ne kurara ba kace kuma ka yadda kuma intention da ganganci kuma kare wannan dokar mu zamu kai ka wajen hukuma domin idan muka barka na farko ka tuce jama'a da suke ciki na biyu zaka kare tsarin to in kare tsarin mun gani kin wanka kare tattalin arzikin mutane da yawa ne to da muka kai kare kare tsarin nan mu zamu jira ne mu bada rahoton ka wajen hukuma ga tsarin da muka yi ga dokokin da muka shin faɗa ga rezinin da muka yi ga inda ka saka mana hannu ga kuma abin da kai mun maka bibiya har yanzu bukata bata da yawa to dan ga kowa matsayin ku na hukuma ku shigo ciki sai hukuma ta zo sai ce abin da ya kamata ta yi ana dan da abin da ka ce babu hukunci ga ga ana zo kana zo ne kara zuwa kenan sa saka
jama'a anan zamu dakata sai ubangiji ya kai mu mako mai zuwa ku sake jin mu da wani sabon shirin da fatan an himmatu a madadin da waɗanda kuka je muryoyinsu da Salman Abu da Chubahiro Dedone da suka ba da umarni ni Salo Garba daga nan murar Amurka a birnin Washington DC ke maku fatan alheri.
Kana ba bi ta ta kan ce ba ku ce a kaje da hanya mai kyau ku ce a kaje da hanya mai kyau ka san yayin da ka zame ku din ka ka jawo ya ka zame ku din ka to je ka kaje da hanya mai kyau ku ce a kaje da hanya mai kyau wanda sai kai ku ni ka zame abin ka she ko kaje